نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wusatu a Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma a daidai wannan yammaci bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wataala zamu ci gaba da karatu. Yau da ikon Allah zamu tashi akan darasi na 19 ne, darasi na 17 ne a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta 1446 insha Allahu ta'ala. Muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa na Al-Hayyu Al-Qayyum da yayi rahama da gafara da yafiya da jinkai zuwa ga dukkan iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da zuriyarmu da aminanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa akan rayuwa akan hanya madaidaiciya da ya zaba mana, kuma muna roƙon Allah ta'ala idan lokacinmu ya zo ya ɗauki rayuwarmu yana mai yadda da mu. Muna ƙara addu'a zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala dukkan wata albarka da ke wannan wata na Ramadana, wata mai albarka. Allah ta'ala ya mana baiwa da samun wannan albarka da mu. Ibadu da muke yi dukkaninsu muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana, inda muka yi daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ninka mana ladaninkin baninki, inda muka kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya mana gafara da afuwa daga cikin falalarsa. Allah ta'ala ya samu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama. Muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa na Al-Hayyu Al-Qayyum bukatun da muke da su na duniya da lahira Allah ta'ala ya biya mana. Sharri da muke neman kariya ko bala'i muna roƙon Allah ta'ala ya kare mu ga baki daya. Dukkan wanda ya nufe mu da alheri mun san shi ko bamu sani ba, mun san alkhairin ko bamu sani ba, muna roƙon Allah ya nufe shi da alheri ninkin baninki. Wanda ya nufe mu da sharri ko cutarwa muna roƙon Allah ta'ala ya taba zuciyarsa ya shirye shi. Idan ba mai shiryuwa bane muna roƙon Allah ta'ala ya sa dukkan bala'in da ya ɗebo ya kare a kansa. Muna ƙara kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya zaunar da mu lafiya a ƙasarmu Najeriya. Fitintunan da suke damunmu Allah ta'ala ya magance mana su gaba ɗaya. Hali da ake ciki na yunwa da talauci da babu, muna kaskantar da kai da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗa wa kowa daga cikin falalarsa. Waɗanda suke riƙe da madafun iko kuma dukiyar al'umma ke hannunsu, Allah ya taɓa zuciyarsu ya sa tsoronsu a zukatan, ya kuma sanya tausayin talakawa a zukatansu su riƙa tallafa wa talakawan yadda ya dace, ba su riƙa bautar da su ba. Allah ta'ala shi samu wani lafiya. Bismillah. Ibrahim akwai tambayoyi. Gabanin tambaya ina fitowa ɗin da nake samun labarin akwai ɗaya daga cikin abokananmu kuma ‘yan uwanmu kuma abokanan karatu tun tashinmu daga yarinta, Profesor Tahir Inuwa Ibrahim Yassa Tarasu, wadda muna ce mata baba ya gana. To muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mata, Allah ta'ala ya jiƙanta, Allah ta'ala ya yafe mata. Muna ta'aziyya zuwa ga shi Profesor Tahir Inuwa Ibrahim da sauran ‘ya’yanta da ‘yan uwa, da inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a azama Allahu ajrana wa ahsana azaana wa ghafara limayitina. Allah ya sa can yafi nan, Allah ta'ala ya sa can yafi nan, Allah ta'ala shi sa can yafi nan, Allah ya sa ayyukanta na kware su bi ta inda ta kuskure, Allah kuma ya yafe mata. Haka shehu na Allah in ban manta ba, shi ma yanzu yake isar mun akwai wata baiwar Allah, malama Hawwa Madaki ko ita ma ta rasu ba da daɗe wannan ba, kwanakin baya ta sha fama da jinya na kansa, har na samu labari din shi, shehu na Allah ya coordinating aka je aka duba ta da kuma yi mata fatan alkhairi na Allah ta'ala ya bata lafiya da abun da ba a rasa ba. Allah ta'ala ya ɗauki rayuwarta. Muna roƙon Allah ya sa wannan jinya da malama Hawwa Madaki ta yi ya zama kafara gare ta, Allah ya jiƙanta, Allah ya albarkaci bayanta, Allah ta'ala ya sa can yafi nan a gare ta, ayyukanta na kware Allah ya sa su bita, inda ta kuskure Allah ta'ala shi yafe mata. Dukkan wani wanda aka yi wa rasuwa ba mu da labari, muna roƙon Allah ya jiƙan mamatanmu ga baki ɗaya, Allah ta'ala ya yafe musu ya gafarta musu. Wannan wata mai albarka, muna roƙon Allah ta'ala ya sa albarkan tabi waɗanda suka rasu a cikinmu gaba ɗaya. In akwai tambaya mai ma'ana, injiniya Ibrahim bismillah ko? Ko da ke na ce aran ba ne jiya ba a ce so, injiniya aran ma ko? Wanne ka fi so, injiniya ko aran ma ne? Sai ka ce injiniya ɗin, kasan shi aran ma yana sa a ji abin nan, shi kuma Ƙur'ani har waɗanda suke rubutawa a malamanmu na tsangaya sun kace mutum aran ma sai ya ce ana gama haddan Ƙur'ani ne, saboda tawali'u na zauna gaban aran ma sale. Ban taɓa jin a duniya an kira shi malam ko aran ma ya amsa ba. In ka ce malam amsan shi ne almajiri almajiri, in ka ce aran ma sai ya ce almajiri almajiri. Shi yasa ilimi da tawali'u yana da daɗi, kuma da mo ilimi yake ƙaruwa tawali'u ya dace ya ƙaru. Duk inda ka ga babu tawali'u to karatun ne bai samu ba, in ku akwai burbuɗinsa to ba Allah aka nufa da shi ba. Amma matuƙar an nufi Allah to shi ilimi yana ƙara tawali'u matuƙa da gaske, kana ƙara shiga ilimin yana ƙaruwa, kana jin kai ɗin ba kai ba ne. To wannan shi ne ya dace, wannan yana daga cikin nasihata ga almajirai da matasa. Allah ya musu albarka ya karbi ƙoƙarinsu. In ana karatu a riƙa yin tawali'u, kar mutum ya ce ya fi kowa a duniya, ko a je a kawo kowa daga ko ina ne zan yi maganinsa. Matsala ta ilimi sai an bi ta da ƙasƙantar da kai. Allah ya ƙara wa iliminmu da karatunmu albarka, almajirancinmu Allah ya ƙara masa albarka.
Wannan mai tambaya ta farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, yake cewa Allah ya jiƙan iyayenmu ya kyautata namu ƙarshen, yake cewa malam ga tambaya ta kamar haka, shin akwai kabuli ko ba'adi ga wanda yake yin tarawi? Idan yana yin raka'a biyu sai ya manta ya yi uku, yaya zai yi? Na gode daga
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu, malam Abdullahi Umar Misau. Magana mafi inganci, akwai kabli da ba'adi a cikin sallan nafila, ba kawai tarawihi ba, dukkan sallan nafila. Idan muka duba majmu'un fatawa na fadilatu Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen Al-Wuhaybi At-Tamimi rahmatullahi alayh, volume na 14 kusan gabaki ɗaya ya karkata ne mafi yawa kan al'amarin da ya shafi ainihin yadda ake gyaran sallah. So a volume na 14 a number na 68 da 69 yayi magana akan yin ainihin sujudu sahawi a cikin sallar nafila, cewa ana yi. Wasu malamai suna ga ba'a yi, kamar Muhammad bin Sirin Allah ya masa rahama daga cikin magabata, amma waɗannan su ne kaɗan. Abinda jumhur suka dafi shi ne akwai sallah ta rafkanuwa, wanda muke cewa ƙabliya ko ba'adiyya, a cikin sallan farilla da a sallan nafila. dalili kuma malamai sun dauki umumin hadisi da kuma ayyukan magabata. Umumin hadisi, akwai hadisi a cikin Sahih Muslim da yace idza nasiya ahadukum falyasjud sajadataini, idan ɗayan ku yayi mantuwa, wa fi riwayatin idza nasiya ahadukum fi salah falyasjud sajadataini, idan ɗayan ku yayi mantuwa a sallah to zai yi sujada guda biyu ne, da kabli da ba'di duka sujada biyu ne. Wannan hadisin iya Sahih Muslim, hadisi ne na 402, cewa ana yin sujada guda biyu ne. Baya ga wannan ƙarin hujja, idan muka duba cikin Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadisi Rasulullah wa sunanihi wa ayyamihi al-ma'ruf bi Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari Abu Abdullah rahmatullahi alai ya buɗe babi mai zaman kansa da ke bayyana cewa ana sujudu sahawi a farilla da nafila, cewa babu sujudu sahawi fil fariḍa wa tatawwu, wato babin da ke bayyana ana yin sujadar rafkanuwa a sallan farilla da kuma sallan tatawwi. A wannan babi har ya kawo cewa Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya yi sallar rafkanuwa, sujadar rafkanuwa a cikin wutiri da ya samu kuskure, da ya kuskure a wutiri sai ya yi sallah na me, na sahawu. Kaga wannan sujada na sahawu, kaga wannan yake bayyana mana cewa hatta sahabbai sun aikata. Ibn Hajar rahmatullahi alayhi da ya zo farkon babin a cikin Fathul Bari, Ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi, sai ya ce wannan asar na Ibn Abbas isnadinsa ingantacce ne. So waɗannan kaɗan daga cikin dalilai ne da ke bayyana cewa ana yin sallah ta kabli ko ta ba'adi a cikin nafila da a cikin farilla. Ana sole, ana sujjadan kabli ko ba'adi, ana sujjadan kabli ko ba'adi a cikin farilla da a nafila. Ana sujjada na sahawu kenan ko? Wato sujjada ta mantuwa ko rafkanuwa, kamar yadda malaman fiqh ke faɗa. Ana yi a farilla, ana yi a nafila, don umumin hadisi da kuma aiki na sahabbai da ya bayyana haka radiyallahu anhum. Fiyayyen halitta da kansa ya taɓa yin as-sahawu a sallah ai. Akwai hadisai da dama daga ciki, ga hadisi na Bukhari, hadisi na 440, cewa shi ma ta kama shi fiyayyen halitta da kansa kuma ya yi wannan sujada ta rafkanuwa da ake yi. Ga wanda ke neman ƙarin ilimi sosai a kan hukunce-hukuncen rafkanuwa a sallah, ina ba shi shawari ya nemi wannan majmu'un fatawa na Ibn Uthaymeen rahimahullah. A wannan mujalladi din na 14, ka duba tun daga kaman shafi na 14 daga farko-farkonsa zuwa shafi na 17, ya yi gamsasshen bayani a kan yadda ake sujada ta rafkanuwa, wanda akwai wuraren da muke dacewa, akwai kuma wuraren da har ga Allah ana ɗan yin kurakure a kan yadda ake yi. Don abin da ke kawo rafkanuwa ya ce guda uku ne: ko ƙari a sallah, ko ragi a sallah, ko kokwanto a sallah. Ƙari ko ragi ko kokwanto. Ƙarin nan mutum ya ƙara kamar raka'a ɗaya, ragi ɗin nan misali mutum ya manta kamar ruku'i. Idan mutum ya yi raka'a yana azhar sai ya manta ruku'i, sai ya sujada ɗaya, sai ya tuna bai yi ruku'i ba, ya zai yi? Na'am? Sai ya koma yi me? To, irin wuraren da suke buƙatan gyaran kenan. Idan ka manta wani abu a cikin raka'ar matuƙar baka kammala ba, abin da ya fi tabbata shine ka dawo daga baya zuwa inda ka maimaita, ka sake sai ka wuce gaba. In ka kulla raka'a ta biyu ka wuce wannan, to anan ne hukuncin yake canja. Sai dai tambayar da aka mini ba wannan bane. Shine an tambaye ni ya halatta ayi a dalilin sun bayyana ana sujadar rafkanuwa a sallan nafila kamar yadda ake a cikin sallan farilla. Ku banna auren wancan ba a tambayen ba, bazan shiga ba. Me neman ƙarin bayani ya je ne ma, wallahi ta'ala a'lam. Allah ya ƙara mana ilimi mai amfani.
Malam mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina fatan kuna lafiya. Ina wa malam fatan alkhairi da shi da kuma musulmi a fadin duniya. Yake cewa Allah ya sauke muku al'amuranku na addini da kuma ya taimake ku kan
to. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amin ya hayu ya kayyum da wannan addu'a, muna ma fatan alkhairi kai ma.
Yace ni dan Niger ne wanda a halin yanzu ina kasar Morocco. Tambaya ta ita ce, shin kare ya halatta a musulunci, wato dan fada da ake yi na koyan fada da yake nan, domin a lokacin horo ko gasa sai yana iya cutar da ɗaya. wassalamu alaikum wa rahmatullah. Sai kuma malam a majalisin ka na yau akwai baki da yawa wanda ya kama da Dr. Ibrahim Zakariya na Darul Sa'ada wanda yake gabatar da tafsiri a kafin da kuma shugaban matasa na Bajoga da dai sauransu wanda suka zo daga jihohi daban-daban wanda lokaci wanda miri a kusa suna yin
to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kayfa halukum allah yu'inukum nahnu masrurun bi ziyaratikum taqabbala allah juhudatikum assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna maraba da dr ibrahim darus saada da shugaba na matasa akwai dan uwa shima kadin mu asadul islam yana zauna a baya da yan uwa da dama allah ya saka muku da alkhairi mun ji dadin ganinku Allah ya kara wa rayuwarku da iliminku albarka Allah ya kara wa zuriyarku albarka Allah ta'ala ya jikan magabatan mu gabaki daya ayyukan mu Allah ya karba wurare da muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana tambaya akan inna fahimta akan karet yake nufi ko shine suke cewa da faransanci karate ko wanda ake kai hari da hannu haka ana hagago ana ara ma ko zaka gwada mana bugar da yake dan kafi ne ka bada wanda zai ka san ko dikila ba dan qur'ani nan ba kai ma da dan karin da yaho dikila su qur'ani ne ya bato ka ai na shaki a muku in ba dan shari'ar addini ba wasu mun ba inda da yanda suke a yanzu ba dan shari'a ta addini ba da babu dadi ku da kuke dariyan wani anan shi ma da babban dan karate din ne a duniya to addini ne yake sa mutane linzami sai su zama bayin Allah na kwarai Allah ya kara mana shari'a idan muka duba fatawa ta lajnatud da'ima lil buhuth al ilmiya mujalladin farko ma wannan da ita suka fara kaman namba na 141 sun yi magana akan bangaren wannan tambaya haka Sheikh Muhammad Saleh al Munajjid ya amsa tambayar as-silsila na fatawoyin sa na 4256 cewa dukkan irin sport da muka sani wadanda ake ce musu martial arts wannan yana cikin sport da ake cewa martial arts akwai martial arts akwai mixed martial arts wannan ya shiga ciki irin su boxing suna ciki su kicking da ake yi suna ciki akwai kuma mixed martial arts su ne kaman irin UFC da makamantansu suka ce kusan dukkanin su kana iya ga akwai wasu al'amura da suke zama halal akwai kuma wasu abubuwa da suke iya haramtuwa a shari'a tambaya akan karate abinda malamai suke fahimta a cikin waɗannan takardu da na kira na cewa yana daga cikin fa'ida suka ce ana iya samun fa'ida na wato kaman physical benefits ana iya samun kuma ba wa mutum nishati kuma exercise yana taimaka hatta kwakwalwa da zuciyar mutum yawanci exercise yana ƙara wa zuciya lafiya yana ƙara wa kwakwalwa lafiya lungs ɗin mutum suna ƙara lafiya kodarsa na ƙara lafiya liversa na ƙara lafiya amma most importantly brain and heart waɗannan guda biyu exercise yana da matukar fa'ida gare su kusan bayan biyayya ga Allah na takawa da bin dokokin Allah ba abin da ke ƙara wa kwakwalwa da zuciya wato nagarta wajen fahimtar karatu da kuma haddace karatu kaman exercise ko ma bayan biyayya ga Allah ba abin da ya kai wannan ko da medically ne amfaninsa ba zai iya misaltuwa ba amma daga cikin abubuwa da malamai suke suka kaman a mixed martial arts ko kuma martial arts akwai manyan abubuwa kaman guda uku na farko daga cikin su abin da ake suka shine kaman dukan fiska fiyayyen halitta ce idza qatala ahadukum akahu falyujannif alwajha idan ɗayanku yana faɗa koda da ɗan uwansa ne to yayi avoiding dukan fiska yayi avoiding dukan me fiska wannan hadisi iya bukhari hadisi ne na 6227 yace yayi avoiding fiskar sa so yawanci waɗannan sport din yawanci akwai dukan fiska har ma yana iya sa fiska wani lokaci ta zubar da jini to ala ayi halin abinda zai taba fiska yawanci koda a bangaren haddi ne za ka ga ana avoiding fiska laifin ma da mutum yayi wa Allah wannan yana daga cikin dalili wanda yake me dalili da yake na farko na biyu a cikin illa na sport akwai abinda ke da alaka da bayyana tsiraici Ibn Zo Karis bai da wannan, a mafiya yawa suna sa kaya daga sama har ƙasa, amma bayyana tsiraici illa ce wacce take mai girma. Na uku, clash da ko lokacin ibada kamar musamman ta sallah, wanda take da lokaci keɓantacce a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. To waɗannan su ne na daga cikin asbab da malamai suke iya ganin cewa waɗannan wasannin matuƙar ba a yi avoiding waɗannan abubuwa ɗin ba, to barinsa shi ya fi. Amma idan aka cire duk abin da shari'a ta ƙi a kan abin da ya shafi motsa jini, to wannan baya haramta. Idan muka duba ai agaji suna motsa jini a waɗanda suke kuma 'yan agaji na addini, to ala ayyi halin dukkan wani abu na sport ya juwali yana iya zama daidai idan aka cire abubuwa da shari'a ta ƙi a ciki ko addini ya ƙi, yana iya zama laifi idan aka saka waɗannan al'amura. So kare idan za a yi avoiding waɗannan al'amura da muka faɗa a cikinsa, ko da yake shi daga cikinsa ma kare, ai akwai in abinda suke na wani irin gaisuwa haka, sai a zo a yi wata irin gaisuwa, to wannan gaisuwa a magana mafi inganci da yadda suke gaisuwa tsakanin 'yan wasa biyu nau'in ibada ne daga ƙasar India. Kuma wannan nau'in ibadar ya tabbata a cikin hadisi ingantacce, cewa fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ya hana mu aikatawa, ga shi dan a hadisi na Bukhari, hadisi na 2728. So ala ayyi halin wannan gaisuwa da ake a Karet shi ma magana mafi inganci koyi da addinin India ne, ko ma ba koyi da addinin bane, tunda akwai hadisi ingantacce da ya hani akai, to barinsa kuma shine abin da ke zama wajibi akan wanda ya imani da Allah da gobe kiyama. Wallahu ta'ala a'alam. Bismillah a'alamma, idan an gane a inda za a tashi aya din, bismillah sai a karanta mana in an gane ayar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafthihi. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
جزاكم الله خيرا. إن أن شاء الله مدنكار قدو أشكين تفسيره sai a yafe mini jiya ma da niyyar haka na zo ne, ba da son ya zama kullum bai wuce aya ɗaya, in zan samu dama wata nan zan so ma a yi aya 30 kafin a tashi. Allah ya mana jagoranci. Zan takaita bayanai in ba ya zama dole ba, sai dai abin da ke da muhimmanci, don ina so mu ɗan ƙara tafiya ɗin a ciki insha Allah ta'ala. Amin ya hayyu ya gayyo. Aya ta 169 za mu tashi a cikin suratu Ali Imran. Allah ta'ala yake cewa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. La tahsabanna, kada kai zato an saukar da aya zuwa ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allah yace annabi kada kai zato, kuma ya zama khitabun ne lin nabi wa khitabun li ummatihi. Magana Allah yake yi wa annabin mu, sannan magana Allah yake zuwa gare mu shine annabi kar kai zato, ko kai mai jin tafsiri la wala la tahasabanna, kar kai zaton suwa alladhina wadanda kutilu, aka kashe su suka rasa ransu fi sabilillahi, a tafarkin isar da addinin Allah ko sakon Allah, amwatan cewa matattu ne, bal ba haka bane, ahya'un rayayyu ne, inda rabbihim a wurin mahaliccinsu, yurzaquna ake azurta su. Wala tahsabanna wa fi qira'atin wala tahsibanna, arama ko da kwanan nan na san yayi ta mana riwaya ta shu'uba tukunna ko ta susi ya kammala ko arama ya kammala riwaya ta riwayati susi shine ibnu amr a nan wurin yana ta karantar da ita yana ta yi kullun kafin na iso ana yin ta wa dalibai. Yanzu kuma ina ga shu'uba dan aka shiga ko to kafin na zo ake an shiga ta shu'uba, shu'uba bin man shu'uba bin asim shi kuma ribbi riwayati shu'uba bin asim na cikin ainihin alqira'at al-ashr al-mutawatira wacce take cikin shatibiyya da kuma durra ko duka waɗannan suna ciki. Allah ya saka da alkhairi aiki da aran mai tayi na koyar da qira'o'i din. Allah ya sa a mizanin ayyuka na kware. Muna fatan bayan haddace Qur'anin kuma aran mai za su koyi waɗannan qira'o'i da riwayoyi da suka tabbata ga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam dan ya karanta Qur'ani da su. Don haka wala tahsabanna kuma wala tahsibanna, kar ku yi zato, kalmar hasiba daga azzanne, kar ku yi zato, kada ku yi predicting wato kirdado na me alladhina wadanda kutilu aka kashe su. Anan ka ga fi'ili ne madi mabniyyun lil majhul, fa aina naibul fa'il, shine wawun din, wawun din shine a matsalin naibul fa'il. Me yasa aka gina shi akan mabniyyun lil majhul? Saboda bangaren da ake iya rasa rai a filin daga suna da yawa. Wani lokaci abokin gaban mutum ne yake da ma sanadinsa, wani lokaci abokinka ne a filin daga manufar ku da sai kuskure yasa ya zama sanadinka, wani lokaci abun da ke hannunka ne a filin dagan yake zama sanadinka, kuma ba kawai tsautsayi aka samu. To tunda nau'ukan barin duniya a filin daga suna da yawa, hikimar Qur'ani sai aka gina shi akan mabniyyun lil majhul. Kowane sanadi ne ya faru a filin daga, ko da abokin gaba ya zama sanadi, ko abun hannunka ya zama sanadinka, ko innocently abokinka da kuke tare ya zama sanadi, ko rashin lafiya kai a can ya zama sanadi, ko ma kana tafiya a tafiya ba isa ba ya zama sanadi, duk ya shiga cikin kutil shine wanda aka kashe. Mafhum? Imma ya zama kisa ne da makami, ko kuma ya zama mautun ne tabi'i wanda yana iya faruwa. Amma wanda ke filin daga ko da mautun tabi'i ne ana kirga shi a matsayin waɗanda suka yi shahada. Mafhum? Tayyib. Don haka kutilu fi sabilillahi, wanda suka rasa ransu aka kashe su a tafarkin Allah. Wannan ke bayyana mana wanda ke samun darajar shahada tabbas sai dai in ya zama don Allah din ya rasu. Ko da mutum zai fita filin daga amma ba Allah ne a zuciyarsa ba, wal iyadu billah, zuciyar ta lalace, idan ya rasu zai zama shahidi? Kalla wa alfu kalla, ba zai taba zama shahidi ba. Wannan shi yasa ko da hadisi da yake muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim, fiyayyen halitta an ce masa rajulun yaqatilu shaja'a wa rajulun yaqatilu hamiyya wa rajulun yaqatilu riya wa rajulun yaqatilu li yura makanahu ayu dhalika fi sabilillah, qala man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Wannan hadisi iya sahihu Muslim, hadisi ne na 190. Sai yace aka ce mutun ne ya fita filin gwagwarmaya, wani dan ya nuna shi mai karfi ne, ya nuna shi sadauki ne, wani yana yi ne hamiyatan kawai don kare kabilarsa, ko wani abun da ya kama da haka wani ya fi da filin daga ne riya'an kawai don riya ya nuna kawai su ne masu yi don Allah riya da ke shiga zuciya ta bata aiki wani kuma liyura makano kawai legacy ne a rubuta a tarihi cewa su ne ƴan gwagwarmaya su ne ƴan kaza su ne activist su suke yi kawai tarihi yake so aka ce manzon Allah wanne ne a cikin waɗannan za a ce fi sabilillahi yayi fiyayyen halitta duk sai share waɗannan saboda babu wanda take manufa mai kyau sai ce man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda yayi kawai don karmal Allah ta daukaka shine wanda yayi don Allah wannan bai takaita ga soja a filin daga ba hatta mu almajirai wanda ya karanta don Allah shine don Allah wanda ba don Allah yayi ba bai da lada haddan qur'ani wanda yayi don Allah shi yayi don Allah wanda ba don Allah yayi ba bai da lada limancin tarawihi da tahajjud in don Allah liman yayi akwai lada in yayi ne don a ce akwai tilawa ko akwai sauti wallahi babu lada shi yasa shaydan fitina ne jarrabawa ce mai girma kuma ya fi kusantan mutanen da Allah ya musu baiwa fiye da kowa a cikin society su ne mafiya yawa masu ilimi masu mulki masu arziki ko a cikin ramadana wani zai kashe kuɗi don a ce ya yi ne idan mutum ya kawai don a ce shi mai yi ne ba yi da lada wanda kawai zai ciyar ya samu lada shi ne wanda ya yi don Allah amma in dai zuciyar ba don Allah ba ne don a ce wane ya fi wane ne wallahi al'azim wannan yana bata aiki ga baki ɗayansa sannan a irin wannan kuma shaidan ya da dabara idan kai yunkurin yi sai shaidan ya ce kar kuma na yi a ce ba don Allah ne ba so babu kuma yadda za ka yi aikin alkhairi ya barka ka yi a nan malamai suka ce wajibi ne gare ka kai ta tsarkake zuciyar kar ka fasa aikin alherin ka je ka yi shi don in yi nasara a gare ka kuma sai ya sa maka hatta sallan farilla sai ka daina yin jam'i don kada ka zo jami'a ce ba don Allah ka yi ba ka ga al'amari ya lalace so da ka fi sabilillah duk abin da za mu yi da ilimi ko da lokaci ko da dukiya ko kuma da wani matsayi da Allah ya ba mutum na mulki ko na sarauta ko da wani ƙarfi da lafiya Allah ya ba mutum abinda aka yi don Allah shi ake da lada abinda ba don Allah aka yi ba babu lada a cikinsa mafhum ya halatta idan kai aikin alkhairi ka bayyana ayoyi da dama sun bayyana ana iya bayyana ana iya boyewa amma idan kana da tsoron lalacewan aiki to boyewan ya fi bayyanawa a inda ya halatta ka bayyana shine inda ka san aikin ka ba zai lalace ba amfanin bayyana shine wani zai yi koyi da kai shi ma yayi idan duk aikin alkhairi aka boye to nawa za a gari ai koyi da shi so shi yasa yana iya yiwa a bayyana amma a tabbatar gaban nan a bayyana zuciya bata lalace ba don haka wala tahsabanna alladhina qutilu kalmar qutilu wa fi qira'atin qattalu haka ne ko aramma wa fi qira'atin banda qutilu akwai qattalu fi sabilillah kaga waɗanda suka kashe suke nan kisa ma na mugunta a tafarkin Allah waɗannan ba amwatan ba matattu bane in kace amwatan mene mawqifin sa al-irabi amwatan maf'ulun ne
sani
maf'ul thani jazakallahu khairan ina maf'ul al-awwal الذين دنا شيني المفعول الاول ما دليلي saboda kalmar hasiba ai alahu tana yiwa
mafulain
bi amma kuma wanda asalin su karga ce mafuli kadai asalin su mubtada wa khabar ne asalin su kenan ka dauki kaman kasa da aata su ma suna mafulaini guda biyu na saba amma su kuma asalin su ba mubtada wa khabar ba to amma hasiba na daukan mubtada da khabar sai ta zama mubtada musu na saba da kaga المفعول الاول شيني الذين امواتا شيني نبيو ان ka dauki alladhina amwata kuma ya zama asali mubtada wa khabar ne mafhum tayyib na'am bal ahya'un Allah ta'ala yace rayayyu ne inda rabbihim a wurin mahalicin su yurzaquna ake azurta su kalmar sai yace rayayyu ne amma a wurin Allah ake azurta su abun da ayar ke bayyana mana shine wanda ya rasu a tafarkin Allah a zahiri kuna kallon gawarsa matacce ne amma ransa a wurin Allah rayayye ne bi ma'ana abdanuhum mayyita wa arwahuhum hayya shine maganar jikkunan su a zahiri ga gawar kuna gani har ma za ku binne ta ko kuma ta sallah amma rayukan su a wurin Allah rayayyu ne don ana saka rayukan a jikin tsuntsaye su yi ta yawo a cikin aljanna da rayukan su tun ma ba a yi tashin kiyama ba ana barzakh rayukan shahidai su suna cikin aljanna tare da tsuntsaye ana a sharuwan tsuntsaye da su la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta'ala ka mana baiwa da shahada idan ajalin mu yayi ita shahada Allah yana iya baka ba fa sai ka rasu a filin daga ba kana iya rasuwa a kwance akan gadonka sai Allah ya baka daraja ta shahidi ashe sai hadisi yace man sa'ala Allah ash-shahadata bisidq ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa imma ta'ala firashihi wanda ya roki Allah shahada da gaskiya bisidik don wani zai roka yana ana abin yana kasa-kasa karfin roka kuma ya faru kasa dan adam da dabara karfin roka abin ya auku Allah ta'ala zai kai shi matsayin shahidai koda akan shimfudin sa ya rasu Allah zai kai shi matsayin shahidi wannan hadisi iya sahihu muslim hadisi ne na 1909 Allah zai kai shi matsayin shahidi sai ka kwanta akan gado kai ka rasu a baccinka baka ma san wani wahalar rasuwa ba gobe kiyama ana duba listin shahidai sai a ce ga sunanka a ciki ka ji cin bulus a wurin Allah abu ne wanda yake mai sauki shi yasa Sheikh Ali ibn Abdul Khaliq Karni yake bayanin yadda Allah yake wa shahidai gara basa aljanna karkashin tafsirin ayan nan ta 169 Ali Imran yana cewa zuwa ta 170-71 cewa shahidai a filin kiyama ya tabbata a sunna a tafsirin wannan ayoyi Allah zai kai yan aljanna aljanna yan wuta-wuta su ba a ce musu komai ba sai su zo wajen Allah subhanahu wata'ala al-Khaliq sai su ce ya rabbana qad hasafta an-nasa wa taraktana bighairi hisabin Allah kai wa mutane hisabi mu ka bar mu babu hisabi sai ce bi izzati wa jalalati la ajma'u alaikum musibatain udkhulul janna na rantsa da izzata da buwayata bazan hada muku musifa guda biyu ba jarraba da gani a duniya ya ishe ku yanzu ku je ku shiga cikin aljanna babu wani hisabi da za a musu jama'a ko jarrabawa kai a duniya na final year kana degree ko diploma ka kammala jaraba sai aka tara booklet ɗinka sai aka ce ba za a maka makin ba an baka A a kowane course A ne don Allah an taba yi wani mutum gata irin wannan a kamar ka a duniya ko makin din jaraba bai ba to wannan fa lahira ne asalin fa gaba ga Allah dukkan rayuwarka dai za a yi hisabi amma littafin ka na lullube sai a ce babu hisabi je ka aljanna Allah ta'ala ka kai mu wannan daraja Allah ta'ala ka kai mu wannan daraja Allah ka kai mu wannan daraja haramba akwai wata aya da za ta taimaka mu fahimci wannan a Qur'ani bal ahya amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun aya misali kana da wata
wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الله تعالى يقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات كذا كتشي ودن دعكي كشيسو أتفركن الله تعالى وصومة التون تيتي بل أحياء ولكن لا تشعرون sura ya yune sai dai ku ba ku san rayuwar da suke ciki ba kaga wannan la tash'uruna shine abin da muke samu karin ilimi ayar da aran ma ya kawo bakara aya ta 154 mafhum tayyib don haka ayar abin da muka samu kari da ilimi shine yadda Allah yake rayar da su ne ba mu sani ba amma hadisi sun bayyana mana sai dai muna da ilimin abin amma ba mu san yadda yake faruwa ba a ce ran mutum na jikin tsuntsu ana yawo da shi na ɗaya kenan na biyu aljanna har a yanzu gaba gare mu gaibi ne ba mu je mun ganta ba amma ƙarfin imani da Allah ya mana baiwa da shi na addini mun amince akwai aljanna akwai wuta don haka da Allah ya ce la tash'uruna ba ku da haƙiƙanin sanin ya yake faruwa don wannan ilimin Allah ne ran da kuka shiga aljanna sai kuga irin rayar wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake musu don haka bal ahya'un kuma yace inda rabbihim wannan inda kuma ke bayyana akwai indiya a wurin Allah indiya ta Allah wato indiya shine akwai wasu jama'a da Allah yake daukaka darajar su akan saura kaman a ce afada ta Allah subhanahu wa ta'ala sune yan gata wannan shine indiya da take bayyanawa akwai indiya sai sai yace ahya'un inda rabbihim wato yana tabbatar da a wurin Allah su shahidai din nan yan gata ne shine hakikanin tafsirin indiya wannan kuma ke tabbatar da indiya cewa a wurin Allah akwai shi aran ma akwai ta da za ta maka fahimtar nan ko babu
innal ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun
bismillahir rahmanir rahim eh haka dai wannan ya zama karshen aran ma kenan aya karshe ya zama aya ta 206 ko innal ladhina 'inda rabbika kaga muhallu shahid waɗanda suke inda rabbika kaga ya fasara maka wannan indiya din kenan daga cikin siffar su mutane ne waɗanda ba sa girman kai kuma suna sujada zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya mana falala da zama waɗanda suke yan gata a wurin Allah subhanahu wataala Allah ya sa mu masu daraja ne a wurin Allah dukkan matsayi da Allah yake bawa dan adam na daraja Allah ya ba mu a wurin sa babu inda kake da daraja da yake a ce kai VIP ne a wurin Allah a duniya VIP kana ga ai babban mutum ne ko airport din kaga VIP matsayin su ba dai ne da na saura ba duk inda kaga VIP sai kaga da shi na daban ne to wannan fa a kataniyar duniya kenan kataniyar duniya to yayi kuma a wurin Allah subhanahu wataala ce ku VIPs ne very important personalities kuma a ce a wurin Allah da Allah akwai abin da kai wannan yanzu duk shekunancinka da malintanka kawai a ce sarkin makka ya turo gayyata za ku sha ruwa tare da shi yanzu a ran ma duk tawaliyun sannan in ya samu gayyatan sarki Salman sai kun ga ya canja zaman su a kuje sai gage da wannan wani haka yana wani haka wai shi bakon sarki kuma daga ya sauka airport din Jidda ko Riyadh kana ganin sa ka san ya zo da wata isaci duk tawaliyunka sai ka nuna to fa wannan a duniya kenan yaya a ce kaje lahira a ce ku VIPs ne a wurin Allah ku ne asalin waɗanda suke ƴan gatan Allah Allah ka samu a cikin su so shahidai suna ciki sauran bayin Allah masu tawali'u masu bauta zuwa ga Allah ingantacciyar bauta suna cikin waɗanda suke da wannan daraja a wurin Allah subhanahu wataala muna kaskantar da kai muna roƙon Allah ya samu a cikin su na'am
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون
فرحين بما آتاهم الله من فضله su waɗanda suka yi shahada ko waɗanda Allah ya musu promotion ya kai su matsayin shahidai ko da ba shahada suka yi ba saboda husnul khatima da ake musu zaton sun yi kyakkyawan ƙarshe Allah zai kai su matsayin shahidai na da yawa wanda ciwon ciki ya zama sanadinsa ana ga alamar kyakkyawan ƙarshe ne Allah zai iya ba shi darajar shahidi wanda ya rasu a ruwa yana iya kai wannan matsayin wanda wuta ta kona yana iya kai wannan matsayi da izinin Allah wanda ya rasu ranar juma'a yana iya kai wannan matsayin wanda ya rasu wunin jama'a juma'a yana iya kai wannan matsayin wanda ya rasu da jinya mai tsanani yana iya kai matsayin shahidi a wurin Allah wanda tuberculosis ta zama sanadinsa yana iya kai wannan matsayin wanda aka kashe shi don kare dukiyarsa na iya kai wannan matsayin wanda aka kashe shi don kare addininsa yana kai wannan matsayin wanda ya rasa ransa don kare iyalansa yana iya kai wannan matsayin wanda ke tunkuda fitina ga mutuncinsa ya rasu yana iya kai wannan matsayin waɗannan na daga cikin husnul khatima haka wanda ya bar duniya da kalimatu shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah duka waɗannan Allah yana ba su matsayin da ya kai matsayin shahidai gobe kiyama don suna daga cikin alamatu husnul khatima wato alamomin da ke bayyana ƙarshe yayi kyau kuma addini dan adam ba farkon ba karshen ba farkon ba karshen Allah ta'ala ka sa karshen mu yayi kyau Allah ka samu wanye lafiya Allah shi 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 samu wanye lafiya dan adam ba farkon ba karshen dukkan farko idan karshe ya lalace an yi asara Allah yana duba karshen ne akwai wanda suke rasuwa amalun qalilun wa ajalun kathirun aikin dan kadan ne amma ajalin kuma yazo da quality mutun ya shekara kusan 90 yazo ya karbi shahada yana juyawa kawai sai dabba sa ta kada shi sai ya rasu kuma aka masa wanka aka mar sallah a zamanin sahabbai shine amalun qalilun wa ajalun kathirun kenan yazo al-islamu yajubbu ma qablahu duk abinda aka yi sheke aya da aka yi gabanin musulunci daga musulunci shikenan ya wuce duk sheke aya da aka yi duk Allah yana yafewa wattaubatu tajubbu ma qablaha ita ma haka tuba an aka yi ta gaskiya duk sheke ayin da aka yi gabanin a tuba insha Allah ta'ala duka an yafewa mutum shi yasa addinin musulunci akwai gata akwai rahama akwai jinkai akwai tausayi kuma akwai yafiya Allah ta'ala ka yafe mana daidai din mu Allah ka karba shi yasa yace farihina bima atahumullah suna masu farin ciki da abin da Allah ya basu min fadlihi daga falalarsa wa yastabshiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim suna bushara ga wadanda suka bari a baya basu iso ba cewa ku yi gaggawan isowa mana ku yi gaggawan isowa mana Allah khawfun alaihim wala hum yahzanuna ce babu wani abun tsoro na barin duniya babu tsoron zuwa lahira kuma babu bakin cikin barin duniya saboda me saboda duk wanda yake shahidi a wurin Allah koda akan shimfudin sai rasu lokacin da zai bar duniya baya tuna duniyar kuma baya tsoron zuwa lahira bai bakin cikin barin duniya ku ne kuka damu kuke ta kuka ya rasu amma shi da ya ga bulus da garabasa da tarba da aka shirya masa a ta ai gaggawa yake a tafi masu fa daraja yanzu suna barzako ransu na aljanna amma suna roƙon Allah ayi gaggawa ayi tashin kiyama kai kana nan a duniya kana fama da indomie da masara da shinkafa da biyan kudin wuta da kudin manjan ya kare da kana cikin katani bai kana tsoron lahira shi kuma yana cewa ina ma a tashi dan a wuce saboda duk suna barzako suna jiran mu kawai burin su aje can a wuce kai kuma kana nan din kana ga duniya tafi komai dadi kai kana ga duniyar ma tafi aljanna saboda rashin fahimtar menene aljanna din farihina bima atahumullah kalmar farihin suna masu farin ciki menene matsayin wannan anahu banda aran ma Allah ya maka albarka hal ne farihina yana bayyana halin su ne hal ne kaman subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam aya ta farko isra wannan hal ne mafhum ko an fahimci yadda hali yake ko yana bayyana halin su ne hal kamma ai ba ka'idar ba nesa kai anahu ba ina ga ko na hau ibtida'iyya juz'i na uku ai ba ta wuce wurin ba hal ne farihina bima atahumullahu min fadlihi suna masu farin ciki bima atahumullah ai bima a'atahumullah ata a'afani da abunda Allah ya basu min fadlihi daga falalarsa don Allah yana da falala a duniya yana da falala a lahira kuma har ga Allah falala abun nema ne mu nemi falala a duniya mu nemi falala a lahira dukkan abun da ya tabbata a Qur'ani ko sunna ce akwai falala kamar irin sallan witri sallan raka'atayil fajr mafhum sallan walaha abubuwa ne masu falala yin umura a ramadana yin umura idan aka samu dama da dukiyar halal gabatar da aikin hajji qiyamul layli tafiya da kafa zuwa ga masallaci da makamantan su ayyuka ne masu sauki amma masu falala dewa bayin Allah na kware mu dena wasa wajen neman falala ita falala kaman wani bonus ne ko bulus ne Allah yake ba mu kaman a ce abu akai sai a ce yanzu ana bonus ne abunda ake sayarwa 100 sai a ce kawo naira 10,000 a baka ai kaga an maka discount ne to a falala inda take abu ne mai wahala sai a baku wasu ayyuka masu sauki da in kun yi za ku yi attaining wannan daraja din shi yasa Allah ta'ala yana da falala aran ma akwai ayar da zaka bamu misali na falala ta Allah?
Walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raghibun
innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Haka ne ko? Na ga an zo karshen wannan, za a shiga sabon rubuci. Haka ne, zai zama aya ta 59 a cikin suratul tauba. Allah ya ce da sun amince da abin da Allah ta'ala ya ba su da shi da manzansa daga cikin falalarsa, kuma suka ce Allah zai ƙara mana daga cikin falalarsa, suka zauna masu kwaɗayi zuwa ga Allah, ai da sun yi nasara. Shi yasa aya ta gaba Allah ya ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin والآملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. كاغا wannan ayar alama ne na falalar Allah da aya ta 59 aran mai kawo da ta 60 ita kanta zakana daga cikin falala ta Allah tun a duniya. Yanzu a ce duk mai kudi da yake da kudin da ya shekara ya mallaka milkan kamilan zai cira kashi da cikin 40 ya bayar ko 2.5%. Idan yayi Allah yana tsarkake masa dukiyarsa, yana karawa dukiyar albarka. Kuma kai ba kai komai ba sai baka zakka, kuma ka ci bulus, kuma karban zakka ma fa ibada ce. A baka zakka ka karba ibada ne, kaji arma da kazo Allahu akbar kaji. Wai Hausa suka ce wai tsammanin waran buka malan yaki noma dan zakka, a san saboda kasar Hausa an rera wa malaman addini. Wato idan kana so ka zama abin tausayi kasar Hausa, da man tun asali wace ka zama mai karantar da addini. Dalilin wannan aka kirkiro rukar magana tun ma karatun boko bai zo ba, wai karantarwa jaririyar sana'a daga ke sai sata kai ka ji wadakanci. Wai fa wannan mai karantar da yara alu an baki wauzal ba alu bakin Allah hakuri, wai jaririyar sana'a karantara wai daga ita sai sata. Wato daga teaching daga kai kasa sai dai ka zama barawo, a'udhu billahi. Amma in banda wadakanci, karantarwa fa aikin annabawa ne, aikin annaba ma su ƴan duniya sun rena wa duk wani abu na lahira. Indai aka ce abu na lahira ne, to dan duniya ya rena. Babu wata sana'a mai daraja a fahimta ta a duniya kaman ba da ilimi. Ni dai ban ga sana'ar da ta kai ba da ilimi muhimmanci ba, ban ganta ba. Ilimin addini na farko, ilimin zamani shi ma ya shiga ciki. Waɗanda suke karantarwa a jami'o'i, polytechnics, colleges of education, musamman mutane masu mutunci da ba su neman ɗalibansu da fasikanci, ba sa karɓan kuɗi don ɗalibi ya ci jarabawa, wanda suka kama mutuncinsu ko su ya dace a mutunta su. Don mafi ƙanƙanta ka ce karantar da boko da suke sana'a suke koyawa mutane, mafi ƙanƙanta ka ce wani ɓangaren sana'a ne. So da haka karantarwa babbar sana'a ne, sana'a ce ta annabawa. Musamman idan mutum ya zama ba full time da awa yake ba, ya zama yana karantar da addini yana kuma da sana'arsa. Ko kafinta ne ko tela ne, yana karantar da addini iya da gonarsa, ko iya sai da karantar da addini yana harkarsa, ko dan sai da littattafai yana da bookshop. To shi ne ake cewa part time karantarwa, shi ne ba wai ka dogara da karantarwa 100% ba. Shi yasa kuma duk mai koyon karatun addini ya hada da koyon sana'a ko koyon kasuwanci ko dai wani abun da zai zama shi ne hanyar cin abincinsa. Don a society mu nan, in ka zama full time mai karantarwa, wallahi abin tausayi za ka zama. Tausayi ya yi karanci, hasada da malamai ta yi yawa, haka kawai mai karantar da addini hula idan ya canja wani ya zama damuwa gare su. Amma a layin angosu akwai wanda ko ne ko bai ci ba, kuma ko fati a bai iya ba, kuma duk shedanci a anguwar shi yake yi, ba hula ba, gida ma ya canja babu wanda ya damu da shi. Amma shi mai addini wai shi aka rena. Muna wani society da mutane sun ɗauki hasada da jama'ar da ke ƙoƙarin sai sun kai su aljanna. Shi fa mutum ƙoƙari yake karantar da kai aljanna, wai shi kake hasada da shi. Ni abin da na fahimta experience ne, wallahu alam, mafiya yawa masu gaba da karantar da malaman da ke karantar da addini, mafiya yawa hasada ke damun su cewa malaman sun fi iyayen su daraja. Duk wanda ka ga ɗabi'ar sa zagin malamin addini ne, kayi kokari don ka ƙara ilimi. In ka je ango su ka duba yayi baban sa yake. In ka duba kamala zaka samu baban sa bai kai kashi ɗaya cikin 100 mai karantar da addinin da yake zagi ba. In ka dauki karatun addini sai ka ga malamin duk zuriyar su zai iya karantar da su har su koma zuwa ga Allah ba su gama ba. In ka dauki karatun zamani duk gidansu babu wanda yayi abun kirki ko a digiri balle masters balle PhD. To malamin addini an ce Dr. Ibrahim yayi karatu kuma in ka ganshi wayayye ne to sai ya ga me yasa ba zai tsole wa Ibrahim Sa'ada ido ba, Dr. Ibrahim Sa'ada ba zai tsole masa ido ba, misali ne. Kuma in an ce daraja ne shi wanda yake zagi malamin sai mutum 100 sun gaishe shi a cikin taro gabanin a gaida babansa. To mafi yayawa kiyayya ce da hasada yayi akai wane shi babana. In ku yi musu ka ce to ya dauko babansa ya zo wajen malamin a gwada su a gaban jama'a ga waye fi wani, a gwada kamalarsu, a gwada ilimin addininsu, a kwatanta ilimin zamaninsu, a duba wayewansu, a duba mutuncinsu a society, jama'ar da suke kowane taro su yi hukunci. Sai ka ga ba wanda ya san babansa yana wurin. To wannan ita ce hasada. Ai irinta aka yi wa fiyayyen halitta. Yahudu a cikinsu ba babansu aka ba wa annabin ƙarshen zamani ba, sai suka buɗe hasada da shi. To wannan sunna ce ta mutanen banza, ƙin masu addini. Amma in ba haka ba, duk cikin society masu karantar da addini ni a wurina sun fi kowa aiki. Yau idan muna aikin gwamnati, in kai ritaya kana da fansho, ana ba da gratuity, ana ba wa civil servant, ana ba wa malamin jami'a, malamin secondary ma yana da shi. Kusan kowa a society biyansa ake yi, amma limamin anguwarku ba mai biyansa. Yau idan ya rasu ba wanda zai ba iyalansa fansho ko gratuity. Wani a gidan haya yake, akwai malaman addinin da zuciyarsu yanzu sai an sa roba suke iya jan iska. Duba rasuwar da Sheikh Said Hassan Jingiri yayi, shekara nawa yana fama da ciwon zuciya. Yau ya rasu ya bar mata hudu da ya kada, in ba abokanansa masu addini da masu dawowa ya kula da su. Inda wani babban ma'aikacin gwamnati ne da za ga to yanzu gaba daya da salarin su yake da famanin sakatare fa yayi ritaya. In akwai famsa ga ya haguri na sa ko su anan baya. Idan fa yayi ritaya da albashin sa yake tafiya, duk abun da ake bashi yana office a retirement ma zai tafi da kudin sa 100 bisa 100 chip chip. Amma malami har ya koma zuwa ga Allah bai ma da albashin kirki, in ma yana da shi balle ya yi ritaya kuma a bashi, balle ya rasu a kula da bayansa. Kuma a haka wai su suka tsole mana ido a duk society. Duk zaluncin da ake yi da kama karya, wai malami shi ne ya dame ka, wai ya canja hula, ya canja riga, ba da Allah me a hula da riga za a je aljanna da ita ne? Allah ta'ala shi samu wanye lafiya. ويستبشرون بالذين لم يرهقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. cewa idan za su ba duniya ba sa tsoro na lahira, ba sa bakin cikin barin duniya. Dukkan wani zunubi da mutum yake iya yi ana fatan idan yayi shahada Allah yana iya yafe masa, sai dai haƙƙin mutane musamman bashi shi yake saura. Hadisi ya zo a cikin Sahih Muslim, hadisi na 1885, sannan a wani bugu za ka ga hadisin ya zo 1880 har zuwa da tara. Hanyoyi ne daban-daban na hadisi, amma dai muhallin shahid shi ne cewa fiyayyen halitta an tambaye shi a kan ash-shahada, to kafir zunuba, tana kanka da zunubai? Ya ce na'am. To kafir kulla shay'in, kafara na kankara komai da komai. To kafiru kulla shay'in yana fada sai aka turo mala'ika Jibril ya zo ce masa illa dain, amma banda bashi shi ga kai bashi to ba ta kankarewa. Wallahi malam a cikin malaman mu akwai wanda a Ramadan din nan wani sai ya ci bashi ya ci abinci da iyalansa a gidansa, amma zai tafsirin mata da safe, zai na maza da yamma, a dare zai yi abinda za a yi sufur a gidansa babu. Amma su suka tsole mana ido, sai wani zana ai malaman ba su da sana'a. Ba su da sana'a, kajarabai da sana'a. Kai da Allah ya ce dole ka san shugabannin ka bauta masa, ayyu suka faɗa ka san Allah ne? A cikin kai da malamin waye mai laifi? Shi ya koyi addini don ya san Allah, wannan ya ɗauki hankalinsa maybe daga koyon sana'ar. Kai kuma ka je koyon sana'a ka gagar iya Fatiha, waye mai laifi a cikin kai da shi? Ai akwai laifi, kai ne mai laifin, tunda kai Allah ne ma baka sani ba gaba ɗaya. Mission ɗinka na duniya ma baka sani ba. don haka malama idan malami baya da sana'a liman ne sai mu yi mitin a masallaci sai mu tara kudi sai mu sa malam ya shiga kasuwa mafi kankanta ko masa bookshop a anguwar malam ka rika sai da takardu zamu hada maka kudi ko tara naira miliyan 1 miliyan 5 miliyan 10 a bawo malam jari a koya mar kasuwa noma tayi akai ko a ce aje gona a gyara gona gonar malam ne mun sha zuwa aikin gayya gonakin malaman mu na zaure ko na tsangaya aiwa malam noma daga noman nan ya zama babban manomi ba haka ake yi ba amma mu ba mu tallafa musu ba sannan kuma muna gulmar su ni dai ban ce ka ban wani abu ban roke ka ba ina magana akan masu karantar da addini in kana ji dan boko ne bokon kafi mu sai ba kafi mu ba haka ne in kaga dama ka ce mana yan addini kuma yan boko duk ba laifi bane amma ba kai saka ce boko babu addini ba Allah ta'ala ya gyara mana al'ummar mu Allah ya gyara mana al'ummar mu ina ga sai dai aran ma sai dai mu tsaya dan karatun kuma ya ji tafiya da yadda zamu yi gudu سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اباده منتي ديا دكتور ابراهيم ازو هاو كجيران اران ما غايسا ده يان اوا كو بسم الله اران ما باشي كو سلاما يغا يان اوا يا فدي كلمه ديه كو بيو ان شاء الله تعالى غايسا ده سو ان شاء الله تعالى بسم الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
وعليكم السلام
اسكي انا يفرن cikin wannan ziyara da nayi kuma akramakallahu wani wata godiya nazo ne maka
Allah sarki
kuma godiyan nan ta shafi duk wani almajiri wanda ba a gaya maka ne
Allah sarki
tsakani da Allah ka rike matsayin gwamnati
haka ne
ka kare mana mutunci
to alhamdulillah alhamdulillah
ba mu taba ji har ka gama ba an ce an kama malam a EFCC
Allah sarki
ya shigo da mutane
Allah sarki Allah
ya je Ghana last kafin azumi
na'am
sai na samu sai uwa ne rike ne yace ka san fanta mai yace kana iya taba shi ku gaisa
to gaje to gaje muna musafa
to gaskiya malam ba wai ganin ido ba
haka ne
matsayin gwamnati a ce a Najeriya an bai wa mutum
haka ne
ya sauka
haka ne
duk da yanuwa ko yana korafan da yake yi wani ba a bashi kaza ba a bashi kaza ba masu yi hakuri amma dai wannan abin da ka mana guda ɗaya malam wallahi ya ishe mu alfari an baka matsayin gwamnati ba EFCC ba ICPC kuma kayi abin da ba a taba yi ba a wurin
Allah haka ne
so wallahi wannan malam mu ya ishe mu komai ba mu bukatar komai a wurin
to doctor jazakallahu
wannan da ka mana ka kare mana mutunci Allah ya saka maka da
amin wa iya
Allah ya sa kuma irin ka wanda aka ba su irin matsayin gwamnati
haka ne
kar su ba mu kunya kada mu ji abun kunya
Allah ya kare su duka
Allah ya kare su duka
amin ya
wallahi abin da ya kawo kenan
to mun gode doctor jazakumullahu khairan Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ci gaba da kare mu da addinin mu gaba daya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi mun gode a karamar da
malam akwai award daga Asadul Islam zai baka
to dai award ne na wannan to dai